Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika ton ka hoy ba. Ku jama'a tambaya nike da.
Dan za ga mutum ina manomi to nazo ina san nayi noma. Takin nan nawa zan siye shi? Na tafi wajen noman, ƴan ta'adda sun zo sun kama mutum. Ka noma inda zaka kai a sarrafa maka kayan wahala.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda koma bayan tattalin arziki da tsadar rayuwa ke tasiri a tsakanin iyali. Yau ma muna tare da bakin namu Dr. Abdulsalam Kari na Jami'ar Sa'adatu Rimi dake Kano da magidanci Malam Abdulrauf Musa Salisu, sai uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman. Barin hanin taku ga Mahmud Ibrahim Kuri da ya jagoranci tattaunawan.
Wai ya zancan biki ne da mata su yi da sauran abubuwa yanzu, yana yiwa?
Yana yiwa.
To me yasa yiwa?
Abin da yasa yake yiwa, har idan Allah ya taimake mace, aka ce yau bikin ƴarta ya zo, tunda na gani a kaina. Aka ce shekara ɗaya. To indai Allah ya rufa mata asiri, za ta zo, za ka ga Allah ya sa mata albarka a sana'arta. Da ɗari da kwabo, za ka ga maran bikin za ka ji ana kaman ba ita ta yi ba.
Wannan kina magana ne ga waɗanda suke da sana'o'in hannu ko kuma jari da suke da shi.
Kaman wanda baya sana'a? To, kaman wanda baya sana'a, abinda miji ya yi ita ma sai sai ta haƙura kanta, takura a kanta. Ina ganin in ta takura a kanta, wahal da rayuwarta za ta. Amma in ta tsaya iyayen da Allah ya tsaya da ita ta, shikenan sai ta zauna lafiya.
Wai Hajiya, tunda kuke mu'amalanta juna akan yanayin nan na ƙasa, wai me mata suke ci faɗa ne a cikin gida?
Gaskiya ana karɓar kebur, mata suna shan wahala. Ana karɓar kebur, ba za ka san mata suna shan wahala ba sai ka je ƙoƙi gidan Hajiya Mariya. Dan za ka tausaya wa kanka, ka tausaya wa al'umma manzon Allah.
Me ke faru a can?
Ka san suna raba biredi.
Ana raba biredi.
Sun ana raba ɗai-ɗai, yanzu mutum ɗaya za a iya raba su biyu. Wani namijin ma da nan ido gara, safe ya karɓo iyalinsa koko rana, amma ina ganin wannan yawanci mutuwar zuciya ne. Gaskiya, in dai namiji ya kai namiji, bai dace a ce ya je ya karɓo koko, ya zo ya kawo, ka fita in ba larura ba ko ka tsufa, amma in dai da ƙwarinka ka tafi Allah zai baka.
Dakta Abdulsalam, kuna tafiyar da alƙalima cewa wannan matsalolin da muke magana iyalai suke fuskanta da ƙalubale iri-iri yana da nasaba da rashin aikin yi. Wai ta falsafar ilimi menene rashin aikin yi?
To shi rashin aikin yi ta falsafar ilimi za ka
kuma sannan in ƙara maka wace da alhakin samar da aikin yi?
To shi na farko, da idan aka ce rashin aikin yi za ka iya bashi ma'ana ɗayan guda biyu. Fiye da kaso 99 na al'ummar Najeriya, yadda muke kallon rashin aikin yi, mu a ilimance ba shi ne rashin aikin yi ba. Shi rashin aikin yi wani yanayi ne da mutumin da ya cancanta ya cika duk wata ƙa'ida kuma yake ta neman aikin bai samu aikin yin ba. Kakka ɗauka yanzu dan kana da digiri ko masters ko diploma ko NCE, ga can an ce a kai takardu kana ɗaki a kwance. Na farko mu gane rashin aikin yi wani yanayi ne da waɗansu mutane wanda suka cancanta suka cika duk sharuɗa kuma suke da sha'awa kuma suke ta neman aikin, aka ɗau tsawon lokaci ba su samu wannan aikin ba. In ka koma ka ɗauki ma'anar da hukumar ƙididdiga, wannan National Bureau of Statistics a Najeriya, a da can duk mutumin da a sati baya yin aiki na aƙalla awa 30, to akan ce wannan yana cikin waɗanda ba su da aikin yi. Yanzu baya-baya sai aka maida shi awa 20, amma wata uku baya ita yanzu gwamnati ta ce ta fito da sabuwar manhaja dukkan Najeriyan da a sati kace iya yin aikin awa daya ake biyanka ko da yanzu ne a ce ka fito titi wani ya ce daukan min da kwan kayan nan kai min can wajen a dan baka wani abu indai aka lissafa ya kai tsawon awa daya to sai a ce wannan mutumin ya fita daga cikin wadanda ba su da aikin yi amma ta Bahaushe kawai na rashin aikin yi duk sanda aka ce dan adam din da yake da cikakkiyar lafiya walau ya je makaranta walau bai je makaranta ba matikar ba shi da wani abu da zai dogara da shi wajen biya wa kansa akalla muhimman bukatu guda hudu abincin da zaka ci sitirar da zaka saka mahallin da zaka zauna asibitin da zaka je a duba ka to matikar mutum a matsayin ka na aqili ne cikakkiyar lafiya matikar gwamnati ba ta yi tanaje-tanajen da ya kamata a ce ta yi ba to kawai za a cewa na bashi da aikin yi wannan bangare ne da yake nan bangare na biyu sai ka ce wai shi samar da aikin yi alhakin waye to anan waje yana da kyau mu sani cewa samar da aikin yi ba alhakin gwamnati ne ita kadai ba amma fiye da kaso 99 na yanayin da ya kamata a samar ayyukan yin su yawaita to abin yana hannun gwamnati yanzu ga misali ga baba ya iya harkar yankan farce da a ce Najeriya ƙasa ce da ake da tsari to gwamnati sai ki shigo cikin lamarinsa a zamanantar mai da harkar ya zamanto mai bi ga wani shago da AC kamar yadda muke da ita a nan wajen da nambobin wayarsa da in kana son ya zo gidanka zaka buga mai waya ya zo ya yi maka aikin ya koma inda yake kaga gwamnati ta samar da yanayi gwamnati za ta iya ce yanzu kamar baba je ka banki banki kuna caza kudin ruwa kaso 26 shi muna son ku bashi kudin ruwan mu ne za mu rika biya kuma mu ne collateral dinsa mu ne za mu tsaya mai saboda haka gaba daya yanzu in ka je kasa irin kasashe irin su Germany kaso 70 na al'ummar Germany ba su da kwalin digiri kuma ba a gwamnati suke cin abinci ba amma gwamnatin ta samar da duk wani yanayi da kake bukata yanzu a ga mutum ina manomi to nazo ina son nayi noma takin nan nawa zan siye shi na tafi wajen noman yan ta'adda sun zo sun kama mutum ka noma inda zaka kai a sarrafa maka kayan wahala baka da abin da Bature yake cewa storage facilities inda adana kayayyakin saboda haka gabaki daya alhakin tabbatar da samar da yanayin wani bangaren ba da aikin ko samar da yadda mutane za su dogara da kansu gaba daya alhakin yara taya ne a wuyan gwamnatoci da ake da su a Najeriya wannan shi abin da zan ce
to zamu dora kai Malam Abdurrauf gwamnati saboda wannan yanayin da aka samu kai duk da cewa Dr. Dazai mana bayani cewa wannan zancen cire tallafin man fetur din nan fa kawai ya ƙara iza wutar yanayin da aka tsinci akai ne amma dai dama su mana zata sun hango haka za ta faru saboda yadda aka yi tafiyar musamman yan shekaru 8-9 da suka gabata gwamnati da suka ji kwace-kwacen nan naku fa cewa ba kwa ma samun yadda za ku kai abu bakin salati sai ta ce ta bullo da wani abu da ake cewa palliative wani agaji ne na kayan abinci aka ba gwamnoni kudade su sai kayan abinci ko jiya na ji gwamnan Kano ya kaddamar da rabo kuma a kwanakin baya ma ya yi irin wannan kamar sati 1-2 baya Malam Abdurrauf kana da bayani an samu tallafin na gwamnatin Kano
to sai ku biyo mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako mai zuwa inda kuma za ku ji tasiri ko akasin haka na wannan tallafi muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kani a Jami'ar Sa'adatu Rimi da ke Kano da magidanci Malam Abdurrauf Musa Salisu sai kuma uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman da madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi da